Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Numar Dalal da kuma Niyar muryar Arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Talata 9 ga watan Mayu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke bar cikin kamu wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Kakakin fadar White House Shin Spicer ya tabbatar wa manema labarai kashedi da tsohon shugaba Barack Obama ya taba yi wa shugaba Trump akan daukan Flynn aiki. Ana ci gaba da fadan albarkacin baki akan nasara da zababben shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi akan abokiyar karawansa Le Pen. Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana marhabi da kubutar da ƴan mata 82 na makarantar Chibok da ƴan ta'addar Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya.
To karin labaran kenan, bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke kiraye-kirayen Buhari ya sauka saboda rashin lafiya, wani likita kuwa na ganin
saboda siyasa ne ake cewa ya sauka, domin musamman saboda wannan yaki da ake yi da cin hanci da rashawa.
To ko shin gwamnatin Najeriya ta burge kungiyoyin fafutukar ceto ƴan matan Chibok a wannan karan?
Sosai sun yi kokari gaskiya, dole mu yabe su a wannan, dai sun yi kokari, zamu yabe su.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaba da tauka muhawara kan jawabin da mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamiɗo Sanusi kan yi kan al'amura masu sarƙaƙiya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taba yi wa shugaba Donald Trump kashedi bayan zaɓinsa shugaban ƙasa da cewar kada ya ɗauki tsohon soji mai ritaya Janar Michael Flynn a matsayin mai ba shi shawara a kan tsaro. Duk da haka, Trump ya ɗauki Flynn amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da ba shi wannan aikin. Obama ya yi wannan kashedi ne akan ɗaukar Flynn aiki a wata ganawa ta tsawon minti 90 tare da Trump a fadar White House a ranar 10 ga watan Nuwamba. Wani biyu bayan hamshakin ɗan kasuwan nan mai gine-ginen gidaje ya sami wata nasara na bazata a tarihin shugabancin Amurka, inda ya doke abokin karawansa wato tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya sallami Flynn a matsayin shugaban ma'aikatar tattara bayanan sirri a shekarar 2014 sabili da irin salon gudanar da aikinsa. Kakakin fadar White House Shin Spicer ya tabbatar wa manema labarai wannan kashedi da Obama ya yi wa Trump. Ya ce Obama ba shi da ra'ayin Flynn kuma ba batu ne da yake boye ba, saboda Flynn wanda yake goyon bayan Trump ya riƙa sukar shugabancin Obama. Sai dai Spicer ya yi wata tambaya, yana cewar me yasa gwamnatin tsohon shugaban ba ta soki irin yarda da amincewa da ake bawa waɗanda ke gudanar da ayyukan tsaro ta ƙasa wanda aka baiwa Flynn a shekarar 2016 ba.
Ana ci gaba da faɗar albarkacin baki kan nasarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron mai ra'ayin haɗa kan nahiyar Turai ya yi a kan Macron Le Pen mai tsaurin ra'ayi, wadda take barazanar fidda Faransa daga ƙungiyar Tarayyar Turai. A ƙasar Jamus, wata jarida ta yi labari mai taken saurayi ne amma Turai ce ta yi nasara, yayin da waɗansu ke bayyana matuƙar farin cikinsu, wasu kuwa sun bayyana takaicin ganin banda Macron ba su da wani zaɓin. Ina jin abin baƙin ciki ne yadda haka ya kasance, saboda Macron mutum ne da ba shi aka so zaɓe ba. Wannan tamkar zaɓi ne tsakanin wato ƙwayar cuta da kuma cutar kanta. Ga ƙasashen Turai zaɓen da ya yi daidai, kuma sun gode Allah da ba Le Pen ce ta lashe zaɓen ba, in ji wata mai suna Sandra Van Epres. Shugabar Jamus Angela Merkel ta kira Macron ta wayar tarho da kanta, ta taya shi murnar nasarar da ya yi. su ma prime ministocin kasashen arewacin Turai a gabashin tekun Baltic sun yi marhaban da nasarar makuran din. A nan Amurka, shugaba Donald Trump ya aike wa makuran sakon barka da nasara a kan shafinsa na Twitter, ya kuma bayyana cewa yana sa ran yayi aiki tare da shi.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana marhabi da ɗaukar kubutar da 'yan mata 82 na makarantar Chibok da 'yan ta'adda Boko Haram suka yi garkuwa da su a Najeriya, kuma ta yi kira ga iyalai da jama'a a taimaka ma waɗannan 'yan matan da su ci gaba da rayuwarsu wadda suka faɗa a cikin imuwa. Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga dukkanin 'yan Najeriya da su riƙa 'yan matan da hannu biyu, kuma a ba su taimako da suke bukata don su ci gaba da rayuwarsu tare da jama'a, inji kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a jiya Litinin. Kakakin Stephen Dujarric ya ce ana yin watsi da 'yan mata da aka taba musu fyaɗe a cikin al'umma. Sai dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin zai sa ido don kansa akan kyautata rayuwar 'yan mata da aka kubutar da su. Gidauniyar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika da rukunin masana a Najeriya, ciki har da masu nasiha da kuma likitoci, wanda za su taimaka wa 'yan matan su ci gaba da rayuwarsu.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ray Tillerson zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov a nan Washington a gobe Laraba don tattaunawa a kan Siriya da Ukraine da wasu batutuwa da suka shafi ƙasashen biyu. A kan batun Siriya, sakataren na niyyar tattaunawa kan batun takaita yaduwar rikici da kai kayan agaji ga mutanen Siriya da kuma bullo da wata kafar sasanta rikicin siyasa a ƙasar, a cewar wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Litini. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis yake fadar cewa Amurka za ta yi nazarin shirin Rasha na shawo kan rikicin Siriyar. Mattis ya faɗi haka ne jiya Litini yayin da aka masa tambaya akan wannan matakin. Sai ya ce a kodayaushe mugun mutum na daɗa shiri kan shiri ne, ya ce don haka za mu duba shawarar mu ga ko za ta taimaka. Rasha da Turkiyya da Iran sun amince da shawarar Rashar a kan shirin takaita yaduwar yaki a Siriya a makon da ya gabata a yunkurin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru shida ana gwabzawa. To, an sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, yayin da fadar shugaban Najeriya ke bayyana yanayin tafiyar jinya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, ana ci gaba da cece kuce kan lafiyar shugaban. Umar Faruk Musa Garika.
Yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kammala hada-hadar karɓar 'yan matan na Chibok su 82 da ƙungiyar Boko Haram ta sako bisa ga wata daidaituwa da aka samu da mahukuntan Najeriya, yanzu shugaban ya isa London domin ci gaba da duba lafiyarsa, kamar da ya bayyana tun farko da ya dawo a watan da ya gabata cewa zai sake komawa wurin likitocinsa domin su ƙara duba lafiyarsa da kuma ci gaba da yi masa magani. Akan haka tuni gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwa ta hannun mai bayarwa shugaban ƙasa shawara akan sha'anin yaɗa labarai Mr. Femi Adesina cewa shugaban ya aike wasiƙu guda biyu zuwa ga majalisar ƙasa kamar yadda dokokin Najeriya da kundin tsarin mulki na ƙasar ya bukaci a yi idan shugaban zai tafiya. Dalin dadawa sanarwar ta ce shugaba Buhari ba zai faɗi lokacin da zai dawo ba a yanzu, sai likitoci sun duba lafiyarsa sannan za a iya tabbatar da lokacin da zai iya dawa domin ya ci gaba da gudanar mulkin ƙasa. Amma tuni mataimakinsa Farfesa Yemi Osunbanjo ya karɓi ragamar mulki domin ci gaba da gudanar aikin ƙasa kafin shugaban ya dawo. To, a daidai lokacin da yake wannan tafiyar dai waɗansu masu adawa suna ci gaba da sukan lamirin kiwon lafiyar shugaban ƙasar, inda wasu suke cewa tuni lokaci ya yi da zai aji ragamar mulki kuma a cire shi domin a baiwa mataimakinsa damar ci gaba da riƙe mulki na ƙasar Najeriya. Akan haka ne na tuntuɓi wani ƙwararren likita a babban asibitin da ke Abuja, wato Dr. Abu Yazid, domin in ji ƙarin haske. a yanzu ganin cewa shi ya hau jirgi da kanshi, shi ya kai kanshi filin jirgi, kuma ya karɓi 'yan matan Chibok jiya, ya yi sallar juma'a ran juma'a, kuma ya bayyana cewa yana ci gaba da ayyukansa ko da daga gida ne. Kana gani yanzu masu magana ya sauka ya sauka don bai da lafiya kamar suna da hujjar cewa ya sauka mulki?
To wannan ana yi ne saboda siyasa ai, saboda siyasa ne ake cewa ya sauka, saboda haka nan kaga zai sauka domin su kuma su samu wata kila musamman saboda wannan yaki da ake yi da cin hanci da rashawa. Mutanen da yawa abin da ya fi shafan su shine ya dame su, ba wai lafiyar shi ko rashin lafiyar shi ba, amma suna ganin cewa idan baya wannan abin nan ba za a matsawa harkar yaki da cin hanci da rashawan yanda shi zai iya yi ba.
Amma a matsayinka na likita, bisa ga bayanai ko yadda za ka iya gani a zahiri a idonka kamar sauran 'yan ƙasa, akwai hujja a yi magana cewa ciwonsa ya yi tsanani da ha ba zai iya mulkin ƙasa ba, da ma har za a ce ya yi murabus ko kuma a cire shi?
To a gani na ba zan ce ciwon ya yi tsananin da za a yi wannan ba, tunda dai abinda muka gani a zahiri shi ne za mu yi amfani da shi. Duk da yake ni ba ni da cikakken sani game da irin rashin lafiyar da ke tare da shi, amma dai ga abinda muka gani a zahiri ba zai yiwu a ce lallai ya sauka domin waɗansu su ci gaba ba.
Dr. Abu Yazid kenan, wani ƙwararren likita a asibitin ƙasa da ke Abuja, a tattauna da ne da shi a Abuja. A halin da ake ciki dai babu shakka tafiyar shugaba Muhammadu Buhari a daidai wannan lokacin zai ci gaba da kawo cece-kuce ga waɗansu 'yan Najeriya tsakanin masu goyon bayansa da kuma masu adawa da shi. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar. To har yanzu dai maganar kubuto 'yan matan Chibok 82 na ci gaba da mamaye zantuttuka a Najeriya. Don haka wakilin Musali Shehu Ashaka ya tuntubi wata jami'ar kungiyar fafutukar ceto 'yan matan Chibok ta birnin Bakawa Girls mai suna Maureen Kubrick, wadda ya tambaye ta matsayin kungiyoyi game da kubutar da 'yan mata 82 din da gwamnatin Najeriya ta yi, sai ta ce:
Kowa cikin jin daɗi yake, in as much as akwai 113 da har yanzu dai ba su fito ba, but at least 82 ɗin nan abin godiya ne, abin jin daɗi ne.
Kun yaba mu kenan gwamnatin tarayya?
Eh, sosai sosai, sun yi kokari gaskiya, dole mu yabe su a wannan dai, sun yi kokari. Za mu yabe su za mu kuma ci gaba da ce they can do more.
Kenan yanzu idan na fahimce ku, da kun tabbatar da cewa gwamnati tana kokari, kenan wannan fafuta da kuke yi za ku dan ja baya, kenan ku dan ƙara goya mu gwamnati baya wajen ganin an cimma nasara?
Babu, za mu ci gaba. Kamar yadda Aisha Yusuf ta ce jiya, ta ce muna da reason 106 to go away saboda number ɗin matan da aka fito mana da su kenan. Muna kuma da reason 113 not to go away. Wato wa'anda suka rage kenan a hannun su 'yan Boko Haram din. So kaga mun yi pledge da cewa ba inda zamu je sai duka yaran mu a accounted for. So dalilin nan shi yasa ba za mu iya mu tafi ba, in as much as muna yaban gwamnati, mun ji daɗi sosai. Yanzu za mu ɗai dan, you know, ɗan yi saukin kai, you know, mu ɗan zauna dai mu sake duba yanda abubuwa za su sake kasance. Za mu yi ta zuwa Unity Fountain ɗinmu yanda muka saba yi until otherwise.
To amma ba ku ganin wannan tattaunawa ne fa wani abu, irin tattaunawa da 'yan ta'adda haka wani abu ne mai sassaƙiya wanda ba za a iya yin shi lokaci guda ba? Ba ku ganin wani lokaci ƙara fitowa da kuke yi ku tafi gurin hanya fada shugaban ƙasa ko wannan, ba ku ganin cewa kuna wuce gona da iri?
Wannan abin kasan ba masu amanta ne, kasan mu as human beings muna mantuwa. Mu namu kawai dai mu pressure group muka ce mu that's what we are. Pressure group kuma wanda muna cikin tunawa da gwamnati da cewa kafa ku gani kaman mun manta, kuma mu ma ba mu so ku manta, kar ku je ku yi bacci. Kaman yanzu kaga akwai momentum da za a iya ce yanzu, ka yanzu da aka samu 82 kar ku je ku yi bacci kuma for too long. Yanda aka samu wannan 82 din, in aka sake bin shi watakila nan da wata 1 da wata 2 kuma za mu samu sauran 'yan matan nan, ba mu fata fa bane. Idan na zanga-zanga kawai za mu fito yi ba.
Idan na fahimce ku kenan, ku ɗan ƙungiyar Bring Back Our Girls za ku ci gaba da zuwa wannan dandali na Unity Fountain, ku ci gaba da zama kamar yadda kuka yi kusan shekara 3 kenan. Haka ina fahimce ki, haka abin da ke nufi kenan.
Haka din ne, za mu dinga zuwa Unity Fountain kullum 5 to 6 mu zo kawai mu yi yanda muka saba firan mu akan abubuwan da ke faruwa da gudana a Northeast da Nigeria gaba daya, da kuma saboda 'yan matan mu. Muka gama mu tattara kayan mu kuma mu wuce gida. So za mu ci gaba da haka until mun samu duka account na sauran 'yan matan mu da suka rage a hannun Boko Haram.
a gaida ashaka kafin mu ci gaba ga somon tabin labarin cin mujituwar da aka yi a masarautar Jada a Adamawa.
Tun farko a jawabin sa, tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya ma gode wa al'umman masarautar ne game da fahimtar juna da kuma haɗin kai da aka so mu samu a yanzu.
Gode muku kwarai da gaske da haɗin kai da zaman lafiya da kuma taimakawa da aka yi.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Aliyu Mustafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ka san inda ake samun matsala, yawancin abubuwan da yake faɗa iya masa magana a cikin abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba.
Kaga sarki ba shi kaɗai ba ne mutum a duniya. Ba zai yi a ce kullum kai kaɗai magana ka ake canza ba. Maganganun da ya faɗa su ne.
Fa'ai sarkin Kano da Benyi da sauran sarakuna. Waɗansu abubuwan da yake damun shi kenan. Waɗansu masu ma yi wa sarkin nan ya rike. Suna jin haushin dama ainihin masarautar Kano ne.
Ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin nan Malam Aliyu. Yanzu misali aka kula ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na ɗan ciki na ɗan murda na ɗan sha magani. Ba za ka faɗa ba. Duk da gaskiya in ka faɗa ɗin gaskiya ce amma za ka gani watakila faɗar ba ta da alfanu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsakan mai wuya.
Idan aka fahimci cewa wannan abin Allah ya halatta shi amma akwai cutarwa a cikinsa, to yana cikin dama da aka ba wa shugabanni su hana. Kuma akwai bambanci tsakanin hana abu da haramta shi. Idan ka ce Qur'ani ya ce wadribuhunna, ku da kimatan ku, sannan mutane suka dinga ɗaukan wannan ayar suna duka sun mai da su jakai, to tun da dai ba cewa aka yi in an yi dukan nan akwai lada ba, ba kuma cewa aka yi wajibi ba ne, ba kuma cewa aka yi mandubi ba ne, shugabanni na da hanya su ce ba a yadda ka da kimantar ka ba.
To irin waɗannan na cikin batutuwan da ke yawan janyo hankali jama'a ga kalaman mai martaba sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu. Kuma su ne suke sa ake samun sabanin ra'ayoyin jama'a wani lokaci, wasu suna goyon bayansa, wasu kuma suna sukar lamiri.
Sunana Abba Abubakar. Gaskiya a ra'ayina bisa wannan mulki nashi, gaskiya ni bai mun ba bisa dalilai, saboda mun taso misali akwai yanayin maganganu da yake yawan yi a media, to wannan kuma in magana ce kamata a samu wasu dinga yi ba shi ba. Shi sarki mun an san shi da kima, magana man za yi ana magana a hankali ana jan mulki da wayar shirin su, amma sarki sai ka ji sarki yayi kaza, sarki yayi kaza, in ka ji sai na ce ku sarkin ku yafi magana yafi kaza da kaza, ya kamata ya gyara.
Tamila Hassan Kwakwata. Wato ra'ayina game da kamun ludayin shi mai martaba sarki, ba a ce ba akwai matsala a ciki ba, kawai shine akwai dan wasu abubuwa da mu ba mu saba da su ba. Ka san sha'anin dama wani lokacin ana sarki goma zamani goma, yayin tunda shi kamar a ce dan zamani ne yazo, saboda haka akwai abubuwan da ya taho da su wanda sai an jima kafin su dace da yanayin da muke ciki, kawai shine matsalar.
Haka ne. To idan ka saurari shirinmu na farko da muka gabatar a makon jiya kan shi mai martaba sarkin Kano, ka ji su Malam Jafar da magaji Galadima, wato Galadima mai tsidau, sun fara tabo su daga cikin batutuwan da suka sa sarkin ya shiga kanin labarai da sharhuna da dama a Najeriya da kuma wajen Najeriya ma. A wancan shirin na farko mun tsaya ne inda muke yi wa shi Galadima na mai tsidau wannan tambaya game da sarkin na Kano. Galadima, akwai mutane da suke makalawa sarkin Kano Sanusi wata kalma radical, wato mai matsanancin ra'ayi ko kuma mai kansa yana zafi-zafi da sauransu. Na tabbata ka ji wannan, kuma ka biyo da abin da ka ji daga wurin Jafar yanzu na cewa akwai abubuwan da bai kamata sarakuna su yi ba, musamman babbar sarauta irin ta Kano.
Na'am. To ka san inda ake samun matsala da nan, yawancin abubuwan da yake faɗa juya masa magana ake yi, abin da ya faɗa ba shi ake rahoto ba.
Shi sarkin Kano
ba a yi la'akari da cewa shi fa ba tare mutane yake ko yan jarida ko kuma takarda ake bayarwa cewa ga wani press release ko abin nan ba. A'a, da ya tafi ake yin tarurrukan nan wani idan ya je fa cewa ake yi closed door ne, ba kowa, ba yan jarida, ba mutanen kari. Ya masanan da su nan gudun ne ya zaka tauna abin nan. Amma idan ya faɗi magana sai ka ji an juya ta, an canza ta. Wannan ya gaya wannan wanda ba da kayan za ta fito a gurin mutane, sai ka ji kwata-kwata ma abin da ya ce ba haka ba ne. Yanzu maganan nan da shi ya faɗa yake faɗa, sai magana jirgin ƙasa. kaga ba haka take ba.
Ya take ne? Me yace ne?
Yace kada a jirgin kasa a kasa ba. Shi matsalarsa dan me za a ranto kuɗi a ciyo bashi a zo a yi wannan abin da ba da abri ba riba za a samu ba ta ra'ayin ainihin yanzu. Maimakon haka ai gara ya amfani a ciyo abubuwan da mutane suke buƙata yanzu. A kyautata harkar misali ko ruwan sha da babu shi a Kano ko hanyoyi ko tallafin noma da sauran irin waɗannan abubuwa. Ba da shi an ka saurari abin da ke tsabba idan basira da kunnan basira. Bai ce kar a yi abin da jirgin ƙasa na a Kano ba.
To, Mai Jafar, kamar abin ya baka dariya ne?
Na'am. To, da yake cewa a yi yawanci akan canza maganganun abin nan sarki, sarki ba shi kaɗai ba ne mutum a duniya. Ba zai yi a ce kullum kai kaɗai magana ka ake canza ba. Kuma abin nan gashi nan abin talabijin wato bidiyo gashi nan abin nan a voice wato murya duka gashi nan ana ta yaɗawa. A WhatsApp a ina ne a internet duk gashi nan ana yaɗa maganganun. Maganganun dai da ya faɗa su ne.
Amma Jafar, in dai mun ba abin da kai da kanka ka faɗa ka ce su sarakuna su ne kamar jakadun al'umma. Ashe ko su bai kamata sarki ya danga fitowa yana yayata bukatun al'umma ba kamar da shi Sanusi Lami da Sanusi yake yanzu nan almisali maganganun da ya game da jirgin nan kuma tunda ka ce ba zai iya jingina iliminsa na tattalin arziki ba idan ya ce ba haka ya kamata a yi ba ga yadda ya kamata a yi me ya kuskure a gurin.
Ya san wani yanda zai faɗa yanzu abin nan Malam Aliyu yanzu misali Afirka kurna ko amai da guda ta kama ka sai dai ka ce wallahi na dan ciki na dan murda na dan sha magani. Ba za ka faɗa ba saboda ka gani duk da gaskiya in ka faɗa din gaskiya ce amma za ka gani watakil faɗar ba ta da alfanu ko kuma yanzu misali mutum mahaifinsa ya fi son kishi babarsa ba za ka fito kana faɗa a gari ba duk da gaskiya ka faɗa. Ai akwai gaskiyar da gwanda ka bata ko a cikin gida a dangi ka zauna gaskiya abin da ba zai ke ba zai dace.
Akwai Mai Jafar, akwai wata kalami da shi kansa sarkin Kano din Sanusi taɓa yace babban matsala ta shine cewa mutane sun ɗauka abin da nake yi wato ba abin da ake sa ran sarakunan gargajiya su yi ba ne shine babban matsala. Ma'ana mutane ba su saba da jin ko ganin ba sarakin gargajiya musamman na arewa yana abin da yake ba. Ba za a taɓa canji ba ne Malam Jafar, za a ci gaba da yadda aka san harkan sarauta ne?
Ai babban canji shi ne idan har ba cewa kai masarautar za ka san kare gaba ɗaya ba shi ne kawai za a ce canji tunda ba su da wani role da constitution ya gindaya ya ce ga shi masarauta ta riƙa yin haka kaza dole kaza sai kai kaza sai kai kaza. Wannan sarauta an ce ta gargajiya ce tunda aka batta an recognize ta a matsayin wato an kalle ta a matsayin ta gargajiya. Tana da wasu ƙa'idojinta da dole wanda yake zaune a wannan waje in dai har ya yarda yana so to ya bi waɗannan ƙa'idojin. Amma in dai ko baka yawwa idan har ko kace zaka rika tsallaka waɗannan ƙa'idojin to zaka ga kai ma baka ganin yanda ya kamata domin jama'a sai sun yi magana.
Galadima, kafin ka mai da martani kan wannan akwai wani abu da na ji mutane irin su Professor Abubakar Liman suna faɗa na cewa sarkin Kano yana abubuwan da yake ne saboda yana son a dinga mai da hankali kansa abin da suke cewa publicity seeker wato mai son kullum a ji shi a gan shi a san yana nan har suke cewa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke damunsa. Ka yarda da cewa da wannan ra'ayin da suke cewa yana abubuwan da yake ne domin kada a manta da yana nan?
To, Alhaji Aliyu yanzu tsakani da Allah me kuma sarkin Kano yake nema a duniya? Me yake nema a duniya?
Ina ji suna cewa akwai sarakuna da yawa amma ba kullum kake jin su ba ai.
Fa ai sarkin Kano da ban yi da sauran sarakuna. Waɗansu abubuwan da yake damun su kenan. Duk waɗansu masu ma yi wa sarkin nan yarke. Suna jin haushin dama ainihin masarautar Kano ne. Wata masarautar fa idan ka ɗauki sarkin su, darajarsa da kwarjininsa da martabarsa da mahibbarsa ba ta kai sarkin bangar sarkin Kano ba. Saboda haka duk inda sarkin Kano waje dole sai ya zama tauraro sai ya haska. To a ɗabi'a ta ɗan adam duk lokacin da aka sami irin wannan sai ka ga kishi da kyashi da hasada sun shiga.
Amma galalima baka ganin cewa ka san Kano a barko ya ce kuma a bar misali ce ta ba ta fannin al'adun gargajiya kadai ba har wurin siyasa ma mutane suna kallon wanne da ake tura a Kano da yawa kaga mutane sun bi wannan aƙida din saboda haka duk abin da mai martaba sarkin Kano zai mutane suna ganin cewa zai shafi ita masarautar Kano kuma zai shafi sarautun gargajiya na Najeriya musamman na jihohin arewa kuna da wannan damuwar
ai abinda mutane basu gane ba ita sarautar Kano haka take kowane sarki da yazo da zamanin sa yana zuwa da irin nasa matsalolin irin wayannan lokaci ne kawai da ka kawo da shi tuntuni tunda aka yi jihadi kowane sarki yana da tasa matsalar
man Jafar taya me kuke tsoron sarkin Kano yayin wanda zai shafi sauran sarautu
to ba wai zai shafi sauran duka wato abinda ake magana ita jihar Kano kamar yanda shi mai girma galadima yake magana wato a bar koyi ce ga wasu sarautun gargajiyar idan Kano ta kama wuta asafilla ba ko ba kai kamata in ce ba wato ita abin da ya samu Kano zaka gani yawanci wasu suna koyi akan shi zaka gani ko al'adun ma zaka gani da yalan kunne biyu ko kuma da wasu al'adu dai na Kano na sarauta zaka gani wasu ma suna ara suna yi yanzu idan Kano ta galgalce kaga al'adun gargajiyar kuma sarautun gargajiyar kaga wato duka su ma na wasu wuraren su ma suna rugujewa
to yi mun magana game da siffar da wasu suke gani almisali akwai masu ganin sarkin Kano ko dai ya rena arewa ko kuma baya ganin kimar ta ko kuma kamar yadda marigayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya ce bai taba ganin wani abin alheri a gurin arewa kullun suka ta yake bai cika sukan mutanen kudancin Najeriya ba kai Jafar nake son kai mun magana kan wannan din ta yaya ake ganin kamar sarkin Kano baya nuna daraja wa lardin arewa ko kuma jihohin arewacin Najeriya to a gaishe ku malamai to yau ma nan zamu jabirki amma idan Allah ya samu dawo a makon gobe rana wato yau zamu tashi ne daga amsar wannan tambayar da muka yi wa shi malam Jafar kuma ko bayan wannan za mu taɓa maganar tsoron Ingila da aka ce an rushe da batun manyan motocin nan na sarki da wasu ke cewa fada ce ta saye su wasu kuma na cewa ai kyauta aka bashi su to sai da aka ci zuwan wannan shirin in Allah ya kama rana wa tewa a daidai wannan lokaci yanzu kuma muna godiya ga su bakin namu malam Jafar da kuma shi malam magaji Galadima wato Galadima mai tsidau haɗe da wakilinmu na can Kano Mahmud Ibrahim Kori da ya taimaka muka da shirin nan muka kawo muku shi a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC.
To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Kiri ya dawo da labaran duniya amma a takaice.
Jami'an kiwon lafiya karkashin gwamnatin tarayya Amurka sun ce wani ciwo mai ban al'ajabi ya kashe mutane 13 a ƙasar Liberia wanda ake samu daga wata ƙwayar cuta mai kai ga mummunan lahanin sankarau na kwakwalwa. Akalla mutane 13 ne suka mutu da suka kamu da wannan cutar kuma tuni sun riga sun mutu. An gwada kwayar cutar daga mutane 4 da ta halaka a cibiyar hana yaduwar cututtuka a nan Amurka. Bayan wannan al'amarin ya daurewa jami'an kiwon lafiya a ƙasar Liberia kai. Sai dai cibiyar ta CDC bata iya tabbatar da cutar sankarau ce ta yi sanadiyar mutuwar waɗannan mutane ba. Cutar sankarau tana haifar da kumburi a kwakwalwa da kuma ƙashin baya kuma tana kashewa cikin sa'o'i kalilan. Kwayar cutar na saurin yaduwa kuma ana kamuwa da kwayar cutar ta hanyar kusantar wanda ya kamu da ita. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taba yiwa shugaba Donald Trump kashedi lokacin da aka zabe sa da cewar kada ya dauki tsohon soji mai ritaya General Michael Flynn a matsayin mai bashi shawara a kan tsaro duk da haka Trump ya ɗauki Flynn aiki amma kuma ya sallame shi bayan kwanaki 24 da wannan aikin.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nan lokacin sai kuma da hantsi mu saki shigowa. Kafin yi sallama da ku ina ta iyalan Fasto Dauda Labbo da Rabaran Abubakar Gaga Gwadabawa murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Malam Musa da Malama Salama wanda aka yi ranar Asabar a Ikwa Bushara Lambowan Gusau Jihar Zamfara. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kiri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato John Ellison, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.